الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وجزاك الله تبارك وتعالى وأن تكرموا أو أن نوري أكما dede wannan lokaci da muke ci gaba da karatu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan, da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau muna yammacin Alhamis, ko Alhamis uku ga watan Ramadana shekara ta 1442 bayan hijirar Ma'iki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wannan shi ya dace da 15 ga watan hudu shekara ta 2021 a lissafin Turawa. Kuma gushe ba muna cikin suratu Tauba, amma kafin malam ya karanta mana abin da za mu duba, akwai tambayoyi guda biyu da ke hannuna. Gudan yana tambaya akan hukuncin riƙa Alƙur'ani, wato ga hannu a lokacin yin sallar tarawih, dangane da mamu. Wato idan mutum yana bin liman sallah, ba shi ne liman ba, ko daidai ne ya ɗauki Ƙur'ani ya riƙa duba abinda liman yake karantawa. To, wanda malamai suna cewa idan dai ba ya zama cewa akwai buƙatar a yi haka saboda yi man liman buɗi ba, cewa inda suke bayan liman ɗin ba su har da shi inda liman yake karantawa ba, to sai a ce ayyana wani ya rika duba Alƙur'anin don idan liman ya buƙaci masa buɗi ya yi masa. To, sun ce in dai ba idan saboda wannan maslaha ba, to haka ɗin bai dace ba. Bai kamata mutum yana biyan sallah kuma ɗauki Ƙur'ani a hannunsa yana bibiyan karatun da liman yake yi ba. Suka ce saboda cikin shi akwai waɗansu abubuwa da dama da shari'a ta buƙaci mai sallah ya yi, wanda idan yake Ƙur'anin to yana abubuwan duka za su kubce, ba za su samu ba. Da farko, shari'a ta nemi idan mutum yana sallah ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu da ƙirjinsa. To, lokacin idan mutum ya zama cewa yana riƙe da Alƙur'ani, kaga wannan sunnar ba za ta samu riƙe ba, don zai zama la'alla hannu guda ne zai ɗora a kan ƙirjin, wanda kuma ba haka aka ce ba. Wato, dole ya riƙe Ƙur'ani da hannu ɗaya, sai zama hannu ɗayan ƙila shi ne kan ƙirjin, ko ku gane ba? Wanda wannan kaga ba haka aka nuna mai sallah ya yi ba. Wannan ita ce matsala ta farko. Matsala ta biyu, suka ce idan mutum yana sallah, abin da aka buƙata a sunnance shi ne cewa ya riƙa duban inda yake yin sujada. Yawwa, inda yake sujada nan aka ce duba lokacin da yake yi sallah. To, ya zama cewa kana tsaye kana zikirin Ƙur'ani, ka ga kenan ba mahallin sujada kake zuwa ba. Kun gane? Sannan wata matsalar suka ce, wato, haraka za su yi yawa, domin zai buƙaci ya riƙa buɗe shafi, an jima duka sai ya buɗe wani shafi. in waya ce zai bukaci ya dan taba hankiyaka wato saboda ka za ka mu harakat zai ta motsi da yawa da wanda bai dace da misalla ba sannan suka ce wani abu ne na gaba shine yau motsin nashi zai iya daukan hankalin waɗanda suke kusa da shi masallata da suke kusa da shi zai daukan hankalinsu to umuman dai saboda kallon waɗanda abubuwa suka ce bai dace a yi haka ba gaskiya malamai sun nuna cewa wannan kuskure ne don haka yan uwa da suke biyan sallah suna daukan mushaf suna budewa don su kalli inda liman ke karanta ko su bi karatun liman wannan ba abu ne wanda ya kamata ba ɗaya tambayan kuma yana nuna cewa kamar a karatun da shige an yi magana cewa duk abin da mutum ya aikata ko da ɓoye ne to lalle sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da shi kuma Allah zai gan shi zai nuna ma mutane wannan aikin manzon Allah zai shaidi aikin sannan mutane ma umumin mu'mini za su shaidi aikin a gobe kiyama za a bayyanar da komai ko wato wannan mun yi wannan bayani lokacin da ake bayanin cewa ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa taturaduna ila alimi al-ghaibi wash shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun to shi da yake cewa to yanzu kan koda mutum ya tuba ya yi wasu ayyuka munana a ɓoye amma kuma sai tuba to in je lahira duk da haka sai an bijiro da waɗannan ayyukan gaban mutane mutane sun shaidi cewa taɓa yin kaza na ɓarna taɓa yin kaza na ɓarna to idan mutum ya tuba kan tuba taubatan nasuha kuma Allah ya karɓi tubansa lalle ba za a yi mashi haka ba wannan babu shakka ya shafi mutumin da ya yi ta aiki ne a ɓoye aikin banza ya zo kuma ya rashin sa'a ya mutu a haka ya rashin sa'a kuma wato Allah tabaraka wa ta'ala wato bai yi nufin yi masa gafara ba wannan shi ne za a masa yin wannan tsoro tilinin a nuna ma jama'a ayyukansa da dukkan abubuwan da ya yi amma mutumin da kan yi tuba taubatan nasuha Allah ya karɓi tubansa ba za a mashi wannan ba malamai suka ce dalili shi ne ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da Allah ya sauka mashi da aya wadda take yin bayanin cewa waɗanda aka ba su littafin su a hannunsu na dama to da sanda za a musu hisabi mai sauki to shi ne Aisha take tambayar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wani irin hisabi ne za a yi musu sai manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce abin za a musu shine ard ne za a yi musu wato mutanen da Allah ya gafarta musu ya buƙace musu hisabi mai sauki tare da cewa suna da munanan ayyukan da suka aikata to manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce irin waɗannan mutane sai a bijiro da mutum gaban ubangijinsa to sai a sa wani shamaki sai da mutane ba za su gan shi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bijiro masa da ayyukan da ya yi a duniya munana ce mashi rana kaza kayi kaza ce lalle na haka ya Allah a wuri kaza kuma kayi kaza duk ai ta bijiro masa da ayyukansa munana ana gaya masa abin da yi a duniya lokacin da ake masa wannan arz an sa shamaki mutane ba su gani shi to duk sai ya ikirari da zunubansa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mashi to waɗannan ayyuka duk kayi su a duniya na suturta ka mutane ba su sani ba to je kai wa mana suturta ka wannan shi ne hisaban yasira kuma shi ne arzikin الشاهد متمن دا يتبقى عليك نبنزا أبويك أبيني اللي يتوبة توبة النسوها توبة ذاتك وننسي لي بين الملعبة أي أشي لا أبين دعيوك أنسا مونا أنا تكاني موسى نفوه نفوه يشي جوا النمبا ذا عمسوا النمبا ألا زي روح مسا أسيري فكما كون كربة توبة سدعكي الله يسلام رجي وأنا شيدي والله تعالى أعلم أجيها سورة التوبة ممكن أنا كان آياتا لدي إذا تقوى الصور آية لدي إذا تقوى الصور لذا متشكى آية لدي إذا ترى نعم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
نعم. ويأتي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله yanzu wanda ya assasa gininsa a kan taqwa ta daga Allah wa ridwanin da kuma yarda daga Allah khairun wannan shine yafi alkhairi amman assasa bunyanahu ko ko wanda ya assasa gininsa ala shafa jurufin akan gaban wani rani harin wanda wato ala shafa jurufin akan gaba rani wanda yake ya ruzza harin wanda yake mai faduwa ne ko mai rugujewa ne wani hara bihi sai ya fadi da shi ko ya ripta da shi fi nari jahannama cikin wutar jahannama wallahu la yahdi alqawm azzalimin Allah tabaraka wa ta'ala baya shi da mutane azzalumai la yazalu bunyanuhum allazi banawhu ribatan fi qulubihim ginin su wanda suka gina shi ba zai bushe ba yana matsayin shakka da kokonto a cikin zukatansu la an taqata qulubuhum sai zukatansu sun yanyanke ko sun kakkafi wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima wannan shine kamar da buka ishara ce kon bayani game da maganar da ta shafi allazina takhadhu masjidan zirara wanda gugu munafukan da suka gina masallaci da zimmar cutar da al'ummar musulmi da kuma kabe cewa Allah da rabawa ko kace da raba kan musulmi da kuma tana da shi domin ya zama wurin fakewa da madakata ga wanda ya yaki Allah da manzonsa wanda muka ce shine Abu Amir Ar-Rahim to mun faɗi bayanin su da abin da ya faru gare su da shirin da sun kai da yadda suka zo suka bayar manzo sallallahu alaihi wasallam labari haka sai abin da yake cikin zukatansu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fallasa su sun nemi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya je sallah wurin amma Allah ya kwatse shi ya ce sam kada ya sallah wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa masallacin da aka assasa sashen ginin sa bisa ga takawa tun farko ne ne to shine bidacewa ko kicin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallah cikin sa cikin shi akwai mutane wanda suke neman tsarkaka, kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu tsarkaka. Da muka ce shi wannan matsalaci da yake ustisa ala taqwa min awwal yawmin, akwai malaman da suke ganin cewa matsalacin kobani wanda kamar wanda ya fi shahara, akwai matsalaci, akwai mutane da kuma suke ganin cewa shi ne matsalacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne, wanda kowanne daga cikin wayannan fariƙai guda biyu ko jama'an malamai guda biyu suna da dalilan da suka dogara a kansu. Amma da ƙarshe muka ce akwai malamai a ɗaya ɓangare, Al-Hafiz Ibn Kathir yana cikin su rahimahullah cewa babu cin karo da juna a wayannan nassoshi da aka ambata, wato nassoshin da suke nuna matsalacin da aka assasa gininsa ala taqwa min awwal yawmin, matsalacin kubani, suna nan a hakan wa'inda ma suka gwada cewa wannan matsalaci shi ne al-Masjid an-Nabawi, kuma suna nan a haka. Suka ce Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa dalili shi ne cewa sifar da aka ambata ta shi matsalacin da aka assasa shi min awwal yawmin, ko sifofin da aka ambata da shi sifofi ne wa'inda suna tabbaƙuwa akan masallacin Quba, sannan kuma suna tabbaƙuwa akan masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda kuma matsala yake masallacin Quba ne, kazalika babu matsala idan ka ce masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine wallahu ta'ala alam. To a ci gaba ko karanta bayanin Allah tabaraka wa ta'ala yace abam man asasa bunyanahu wala taqwa min awwal yawmin wato afa man asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam. Cewa shin yanzu wanda ya asasa ko ya dora harsashin ginin sa akan jin tsoro Allah tabaraka wa ta'ala, akan taqwa ta Allah wa ridwanin da kuma neman yardan Allah, khairun wanda gini sa a bisa wanda manhashi ya fi alkhairi, amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin, koko wanda ya assasa ginin sa ala shafa jurfin akan gabar rami. Jurfin suka ce kamar shine wani rami hakan nan zai iya yiwa ya zama wata rijiya ce aka haka ba a cimma ruwa ba aka bar ta, sannan kuma suka ce jurfin zai iya yiwa wani kwazazzabe ne ko wani abin nan da ruwa suka gini a jikin wani dutse ko jikin wani wuri hakan nan. To zai zama cewa ya gabbace yana dab da ya bai, to shi ne shafa jurfin. Yanzu wanda ya zo ya assasa ginin shi bisa ga jin tsoron Allah da neman yardan Allah, shi shi fi alkhairi, ko kuma mutumin da shi da zai zo assasa ginin shi sai zai samu wani wuri gaban rami yana da bai ruguza ya zo assasa ginin shi wurin harin, kuma wanda yake wannan wurin mai rubtawa ne mai fadawa ne, fanhara bihi fi nar jahannama, sai ya fada da shi ya ruguza da shi ya rubta shi cikin wutar jahannama. Yanzu daga cikin su wani ne sai alkhairi? Lalle kun gane tambaya ko? Ginin da aka yi da masallacin Tabu ko ginin da aka yi a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke Madina shi ne wanda aka assasa shi ala taqwa min awwal yawmin, wato ala taqwa min Allah wa ridwanin. Amma ginin da munafukai ɗan kanzagin Abu Adam suka yi kusa da masallacin Quba, to na gini shi ne wanda aka yi shi ala shafa jurfin harin akan wani gabar rami wanda yake dab da rusawa, harin wanda yake mai fadawa ne ko mai rusawa ne, fa nahara bihi fi nar jahannam, ya rusa da wanda ya yi shi cikin wutar jahannama. To babu shakka a sanadi yake cewa na farko shi ne alkhairi, wanda bai babu alkhairi tare da shi. To tun da babu alkhairi kenan a cikin nabi din nan, sam annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai dace ka karba gayyatar su ba, bai dace ka je wurin kai sallah ba. والله لا يهدي القوم الظالمين الله تبارك وتعالى baya shi da mutanen da suke azalmai ina fata gani to sai Allah tabaraka wataala ya shi la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim bunyanuhum ginin su su wayannan munafikai alladhi banawhu wanda suka gina shi wato wannan masallacin da suka gina ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim ina matsayin shakka a cikin zukatansu kun gane ko ribatan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace shine shakkan wa nifaqan fi qulubihim ginin ba zai gushe ba yana matsayin wani abin shakka da kokonto yana matsayin aikin munafici cikin zukatansu shine ribatan fi qulubihim ina fata gani akwai riwaya da aka samu daga Imam Sidi rahimahullah shi kuma yake cewa la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ribatan fi qulubihim yati ghayzan wa ghadaban bade goshi baina matsayin wato kushi da ta fasan zuciya a tare da su kili annahu hudima shi saboda masallacin da kashe rubuta shi akai kun gane ko to wannan zai sa dukatan su dangane da wannan gini ba za su goshi ba suna cikin kushi da tafata shine ribatan a fassara al-Imam Sidi ina fata gani akwai wata riwaya da aka samu daga al-Hasan al-Basri rahimahullah shi kuma ce ribatan shine hasratan wa nadamatan lahu la yazalu bunyanuhum alladhi banawhu ribatan fi qulubihim ay hasratan wa nadamatan fi qulubihim ba zai gushe bai na matsayin nadama da dana tsari cikin zukatansu saboda duk abin da suka kokari su ayyautar a filantinsu haƙarsu ba da cin maruwa ba saboda kamin zai zama nadama a tare da su wannan shi da abin da Al-Hasan al-Basri rahimahullah fa al-mulmu ribatan fi qulubihim ko dai zama shakka da munafici ko ya zama abin takaici da jin haushi da damuwa ko ya zama nadama da danar sani a cikin zukatansu sai haka din ba zai gushe ba a tare da su illa an taqata qulubuhum to har sai zukatansu sun kakkasu sun yayyanki wannan shakkun da wannan damuwan da wannan asarar da nadama ba za ta gushe ba a tare da su dangane da wannan gine da suka yi ba haka din ba zai gushe ba tare da su har ran da zukatansu suka kakkasu sine illa an taqatta qulubuhum kun gane ko to menene ma'anar kakkasewar zukatan nasu da aka ce illa an taqatta qulubuhum sai in zukatansu sun kakkasu wannan malamai suka ce wato sai idan zukatansu sun kakkasu wato bil maut ta hanyar sun mutu idan mutum ya mutu ga lokacin shi ta kafe tare da aiki kira ko ba haka ba to duran da suka mutu kun gane ko to wannan shi ne zai sa wannan nadamar da wannan takaici ko hushin ko kuma abin da shafi zaman wannan abin shakka gare su zai gushe tare da su saboda ka wannan damuwar da hasarar da baƙin ciki ne zaka kira shi ko kuma ka ce da na sani ba zai gushe ba tare da su ma da masu na rayu saboda ka illa an taqatta qulubuhum kenan sai ran da suka mutu sai ran da zukatan suka kakkatse suka mutu suka zama cewa ba su da rayuwa to wannan shine riba din zai kau daga cikin zukatan su wannan su malamai kama bi da karatu daga Sufyan al-Thawri rahimahullah yake cewa ma'ana illa an taqatta qulubuhum shine illa an yatubu tawbatan tataqatta'u biha qulubuhum nadaman wa asafa wato ginin da suka yi ba zai gushe ba yana matsayin shakka da nadama da abin takaici da haushi tare da su ba zai gushe ba a haka sai ran da zukatansu suka kakkatse ta hanyar in sun tuba idan suka tuba suka bayyanar da na sanin su da bakin cikin su akan abin da ya gudana, to wannan shi zai sa wannan abin da ke cikin zukatansu dangane da abin da suka aikata na aikin nan nasu na munafuci sai ya kau. Wannan shi ne ma'ana illa an taqatta quluhum, bima'ana illa an taqatta quluhum, bima'ana illa an yatubu. Wannan shi ne fassara Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kun gane ko? Kenan dai illa an taqatta quluhum, wato ko dai zama cewa sai da suka mutu zukatan suka kakkace suka daina aiki, ko kuma illa an taqatta quluhum sai da suka tuba. In ba ɗayan wannan aka samu ba, to la yazalu bunyanuhum alladhi banahu ribatan fi qulubihim. Kun gane ko? To babu shakka wannan lamarin haka yake, domin kamar yadda mu gani cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan sun kira shi, Allah ya hana mishi zuwa wurin, wanda wannan shi ya tabbatar da rashin wato cimma ruwa ga haƙan da suka yi. Da ƙarshe kuma masallacin nasu an rubuta shi an ƙona shi, to wannan ya tabbatar da baƙin ciki da damuwa da asara da nadama da shakku ba zai fushe ba tare da su hasarin da suka mutu ko kuma da suka tuba. Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahu alimul hakim, Allah tabaraka wa ta'ala masani ne mai hikima. Saboda haka ya san duk abin da wanda mutane suka aikata sanai da hikima wajen mu'amalantarsu da abin da zai yi mu'amalance su na hukunce hukunce. To da ƙarshe kamar yadda ni ishara, malamai sun tabbatar da cewa kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari da wasu malaman sunna suka ruwaito a fagen tafsiri da kuma littafin sira cewa da ƙarshen lamari bayan manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya gama shi labarin abinda wanda mutane suka kitsa, to sai aika wasu gungun jama'a na sahabbai, cikinsu akwai mutum da ake ce da shi Malik ibn al-Dikhsham da kuma wato Ma'an ibn Adi da sauran wasu sahabbai, ya tura su suka je can kuma inda aka yi wannan gini na masjid al-Zira, sai suka ruhu da masallacin, sannan aka banka mata wuta aka kona shi. Wani shi ne akibar masallacin, aka ruhu za shi sannan aka kona shi gaba ɗaya shi ke. To sannan malamin suna ambatan cewa wannan takaitaccen bayani da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo a nan wanda ya shafi Masjid al-Zira, wato akwai abubuwan da ake kalata a cikinsa na darussa da kuma hukunce-hukunce. Daga ciki kamar da Jamaluddin al-Qasimi rahimahullah yake cewa ke kullu masjidin buniya li adil aghradin lati buniya laha masjid al-zirara fala hurmata lahu, yace dukkan wani masallaci da aka gina shi bisa ga ɗaya daga cikin manuhoyi guda hudu da aka gina masjid al-zirara, saboda su cikin wannan masallacin ba shi da alfarma, wato ba shi da alfarma irin alfarmar da masallatan Allah suke da ita. Bima'ana yanzu duk masallacin da wasu mutane suka tare suka gina shi don cutar da al'ummar musulmi, to ba shi da alfarma. Kun gane ko? Don masallacin da aka samu wasu mutane sun gina shi da manufar kata cewa Allah tabaraka wa ta'ala, shi wannan masallacin ba shi da alfarma, ba shi da alfarma irin alfarmar da masallatan Allah suke da ita. Kun gane? Sannan don masallacin da aka gina shi da manufar raba kan musulmi, shi ma ba shi da alfarmar da masallatan Allah suke da ita. Kun gane? Haka duk masallacin da aka gina shi domin ya zama matattara ko wata santa da wasu maƙiya Allah da za su yarda Allah da manzonsa da musulmi za su yi amfani da wannan wurin, to shi ma wannan ko an kira shi masallaci, to ba shi da alfarmar da masallatan Allah suke da ita. Kun gane? To wannan abu na farko kenan. Saboda haka ake ruwaitowa cewa wato al'afa ake ruwaitowa cewa Umar bin Khattab radiyallahu anhu a lokacin da Allah tabaraka wataala ya bude garuruwa a lokacin khalifancin sa kuma a hannun sa, kamar da wasu karatu sirra suka sani, lokacin khalifancin Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokaci ne da aka samu futuhat masiyyah miski, an ce wato ko kace an bude garuruwa gabacin wato asimar khilafa al-islamiyya da yammacin ta da kudancin ta da ayyucin ta. Kun gani lokacin khalifancin Umar ne addini ya shigo nan har Afirka, kuma yaje har yamma ga Jazair kusa da Faransa. Kun gani yaje can wajen Mawara an-Nahr, can wajen Khurasan da inani, duk inda dai ka san yawan futuhat masu nisa duk lokacin khalifancin Umar bin Khattab radiyallahu anhu. To lokacin da wannan cin nasara ya samu a hannun Umar, afa yake cewa amaral muslimina, wato amaral khalifatul muslimina, shi Umar bin Khattab ya umarci musulmai na duniya duk garuruwan da aka bude sai umarce su da cewa an yabnul masajida, cewa lalle duk garin da aka bude to musulmin da aure su yi kokari su tabbatar da sun gina masallaci. Sannan wa Allah yattakhidhu fi madinatin masjidain, ce kada su yarda su gina masallatai guda biyu a cikin gari daya, ko wani gari a gina masallaci guda daya, duk musulmin gaba da taru ne wuri daya sai sallah. Kun gane ko shine wa Allah yattakhidhu fi madinatin masjidain yudaru ahaduhuma sahibahu, ka a riki masallatai guda biyu wanda ɗaya masallacin zai rika cutar da dan uwan sa. Saboda kenan idan ba maslaha ta yawan al'umma ta hukunta ba, kowane gari ya zama masallaci guda ɗaya ne. Kun gane, amma duk lokacin da ya zama maslaha ba ta hukunta ba, yan gina masallaci zai zama ɗaya masallacin zai cutar da ɗaya ce, to kana yaka. Kun gane, to wannan shi ne Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a cikin littafinsa Zadul Ma'ad yake cewa idza kana al-hadamu huwa al-jaza'u li kulli masjidin bunya li ghairi al-dirar fa mashahid ash-shirk allati tad'u sanadatuha ila ittikhadhi man fiha andadan min dunillahi ahaqqu bidhalika wa awjib, yace idan rugzawa shine sakamakon kowane masallaci da aka gina shi saboda manufar cutar da al'ummar musulmi, idan dukkan masallacin da aka gina shi bisa ga manufar cutar da al'ummar musulmi, rubuzawa shi ne sakamakon sa. Yake to wuraren shirka da Allah wanda ake gina su, wanda kuma wanda suke kula da su suke kiran a riki jagororin da suke cikin wurin a matsayin kishiyoyi ga Allah, a riƙa bautan su ba Allah ba. Kito irin waɗannan wuraren ibadodi na kafirai sun suka bi da cewa a ruguza, kuma shi ne wajibi, su suka zama wajibi a ruguza su. La'alla kun gane magana idan kai yi. Wato idan inda aka faɗe shi, ko in ce wurin da aka gina da sunan masallaci, amma ya zama yana da wata manufa mummuna ta cutar mu musulmi, ya zama ya dace a ruguza shi. Kito wuraren da ake ginawa mutane suna taruwa, ana shirka da Allah a wurin, kuma ana kira ga abota ba wasu wanda ba Allah ba, ce to wannan wuraren su suka fi cin taro guza su sama da wancan wurin. Kun gani, saboda ka babu dalilin da za a samu cikin al-mujtama'ul islami a ce wai a zo a gina coci, babu wani dalili da ba, duk falsafar da wani zai kawo maka ba sahihiya ba ce. Kun gani, amma abin da ke faruwa idan musulmi suka je suka ci nasara akan kafirai, aka bude garinsu, kun fahimta, sai suka nemi su yi musalaha da musulmi, yanzu suna neman su zama abin da ke ce musu kafiran amara. Kun gani, yanzu shi ke nan aka saka ka'idar amana tsakaninsu da musulmi, to na abin da aka gare su na wuraren ibadodinsu, kun gane ba za a rubuta musu ba, tun da dama suna da su ba, yawa dama suna da abin su, tun kayan musulmi su zo su mamaye su ko su ci gari suna da wani abin nasu. Yanzu in sun ka yarda cewa za su bi duk dokoki na musulunci za su ba da jijiya za su yi kaza'i da akiri su fahim wannan wuraren ibadodin da su dagare su shakali su ci gaba da yinsu bisa ga ka'idodin za a samu su ba za su bayyanar da kaza ba ba za su shagi a fili ba za su kalli wani abubuwan malamin fiqh sun san su yawa amma haka kawai cikin mujtama na musulmi a ce kawai wasu kafirai sun zo da sunan ayyukan diplomasiyya ko da abin da ya kamata haka ko da sunan kasuwanci sai da a ce a ba su yi ne su gina coci wannan zai zama kuskure gaskiya Allah ke in ma sun gina kamata ya rubuta shi kun gani amma malamai suka ce gina masallatai saboda maslaha shar'iyya a ce misali gari ya zama babban gari hakan nan ga masallaci a nan can wata anguwa suna buƙatar masallaci saboda la'akari da cewa masallacin da ya musu nisa akwai matsalar dare akwai matsalar ruwa sama da wasu matsaloli suka kama da haka babu laifi a gida masallaci saboda maslahar shari'a ina fatan gani wato ta'addudul masajid in maslaha ta shari'a ta hukunta haka babu masallaci gaskiya wato ba za ka zo ka ce gari kamar sai ka ce dole sai masallaci guda ɗaya ba kun gani saboda in ka ce haka za ka kuma tsaba al'umma masallaci ba zai dauke su ba kuma gani ba da za ka ce da ni ka ce tun daga ɗan yara har mutanen ba dare da mutane shan wajen wani wajibi su to masallacin gidanka su yi sallah to a gida hilin masallacin ba zai dauke su kuma gani ba sannan wani yana shan wajen wani wajibi shi bai da mashin bai da mota bai da mashin bai da mota ko jaki ko bai da in ka ce to ƴan azhar ya zo ne sallah ko ƴan asar ya zo ne sallah kaga akwai mashakka sannan ana yi samun hadari ya taso lokacin sallah yana shan wajen bayan tara to al-muhimu ta'addudul masajid li masalih shar'iyya malai suka ce ba matsala ga wannan gaskiya kun gani to wannan shine sannan fadan Allah tabaraka wa ta'ala wallahu yuhibbu at-tawwabina wa wallahu yuhibbu al-mutahhirin a cikin wannan aya tana cewa hihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin ko a cikin masallacin wanda aka gina shi ala taqwa min awwal yawmin akwai mutane wanda suke neman tsarkaka Allah yana son masu tsarkaka to wannan tsarki malamai suka ce ya shafi tsarki iri biyu kun gani ya shafi tsarki iri nawa iri biyu a jiya mun yi ishara akan wasu riwayoyi da suka gwada cewa an tambayi mutanen Quba cewa Allah ya yi yabo gare su cewa su suna son tsarki kuma Allah yana son su to wani tsarki ne kan suke yi suka bada bayanin shi su sun kasance idan suka je suka biya bukatar su suka yi amfani da duwar su wajen istijmari da kuma sukan karawa da ruwa kun gani su yi istijmari sannan kuma su sa ruwa su wanke da jasa haka suke yi suka ce wannan shi ne sarkin da suke yi to kaga wannan ita ce tahara zahira ko ku gani ba kawar da najasa ta sura zahira to sannan akwai tsarki wanda yake da batil tsarki wanda yake da batin shi ne taharatul qalb kun gani tsarkake zuciya daga dattin shirka da dattin munafuci da dattin riya wanda wannan kaga za ka same shi ga mutanen Quba wato da siffantonsu na mumilai sannan lokaci guda za ka same shi irin wannan tsarkin za ka same shi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka tafi shi a masallacinsa da ke Madina a matsayin sa da siffa muminai kun gane ko to shi yasa muke cewa a siffofin da aka faɗa na wannan masallaci fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wa la yuhibbul mutahhirin siffofin ne tantabiqu ala al-masjid an-nabawi kuma tantabiqu ala masjid Quba kun gane ko to wannan shi da bidiri dai wannan tsarki ya shafi tsarki na zahiri da kuma tsarki na batini daga cikin abin da malamai suke ambata akwai hukuncin bude masallaci sabo da kuma kiran wani babban mutum ko wani jagora ko wani malami ya zo ya salla a wurin sai a ce an buɗe masallacin ila har a yi buki a yi gangami a yi buki a tara jama'a ko ba aka yi haka ba yanzu wannan menene hukuncinsa ya gina masallaci sabo kan sai an tara mutane an samu wani sheikh ya zo ya salla wurin kuma ya yi haka ya hukuncin wannan suna faɗin wannan ne saboda la'akari da abin da ya zo cikin nafsin kun ga abin da riwayoyi suka gwada tabbas mutane ne da suka gina masallacinsu sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi bi ya salla wurin kuma ya yi yunkurin ya salla wurin amma sai Allah ya kwatsa shi la taqum fihi abadan la masjidul usita min awwali yawmin ahaqqu an taqum fihi wato aka ce kada ya yi salla wurin to kaga wannan kamar zahirin shi zai gwada cewa kamar aka gina masallaci ta boce da dare da kira wani babban mutum ko wani sheikh ya zo ya salla wurin ko yawa ya hukunci wannan wannan tambaya an yi arzin ta ga allajjatu da'ima ta mamlakatul arabiyyah ta saudiyya ta al-mamlakatul arabiyyah ta saudiyya akwai kuma wani babban malami shi wani saudiyya ya masa wani tambaya sheikh Muhammad Salim al-Munajjid to khulasar dai ansar shi ne cewa irin wannan gangami na buɗe sabon masallaci da kiran wani babban malami ya zo ya salla a wurin da yin buki da kaza da yin abinci da hafalat suka ce wannan bai halatta ba wannan kuskure ne ko da yake ana yi wurare daban-daban suka ce bai halatta ba saboda dalilai kamar haka na farko suka ce shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun kira shi akwai riwaya da suka gwada cewa wasu sahabbai sun kira shi suka ce zo gidansa a wato ya zo gidansu suka gwada wani wuri suka ce annabi suna so annabi ya salla nan wurin don su riƙa yin salla wurin kuma yake yi wannan ya tabbata a riwayoyi daban-daban suka ce to wannan abin da yasa aka nemi annabi wannan kuma ya asa wannan kira ya je yi sai saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi tabarruki da ansar nasa jiɗin annabi da gashinsa da kaza na shi duk ana tabarruki da shi ko saboda ka annabi je salla wurin ga in yi salla wurin ga to kai ka tsugun da kai salla wurin albarka ne kun gane to amma ba taba ruwaitowa bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallama cewa wasu sun kira Abubakar ya musu salla a masallacin su ko a ɗakin su ba taba rasu wannan ba ko an ruwa ta cewa Umar ko wani daga cikin sahabbai wasu ne sun kira shi wuce suna son yin salla a wurin saboda ka sai wannan ya gwada cewa ashe annabi saboda ana tafar duki da asar ne nashi saboda ka wannan abu zai zama hasun ne biki kun gane saboda kamar budin da zaka gina masallaci ka ce wai ana buƙatar wani babban mutum ko wani shehu ya zo ya salla a wurin tunda shi ba annabi ne ba kun gane sannan suka ce yin buki da gangami saboda mu da sabon masallaci wannan baya cikin hadisin salafin sani wato ba taɓa ruwaitowa a tarihin salafin sani cewa da duk aka gina masallaci sai gangami wajen buɗe shi wannan ba ka same shi cikin al'asarus salafiyya ba kun gane ya buɗe masallaci ko sallah za a ci gaba da tashi da ba a tara mutane a ce sai an zo an buɗe masallaci buki da kaza ila akhiri wannan ba shi cikin hadisin salafin sani kun gane ko sannan suka ce abinda mutane suke yi a yau na gangamin buɗe masallaci a wuri kaza to wannan zai kai ga a samu shaddur rihal ila masajid wanda suke Allah tabaraka wa ta'ala bai shar'anta a samu shaddur rihal ne haba wato shaddur rihal shine mutum ya kimsa abin hawansa ya kimsa sahiya ta musamman zuwa masallaci kaza yanzu idan ka ce za a buɗe masallaci a gari kaza kai gangami to zai zama cewa kai idan zaka je sai ka kimsa sai ta musamman zuwa wannan garin ko ba haka ba kuma zaka je wannan garin ne a sasan saboda wannan ne masallacin zaka je to shi kuma zo cikin hadisi cewa babu wani masallacin da za a kimta sahiya ta musamman don a je a yi sallah wurin sa sai ba masallacin guda uku ba a duniya sai masallacin annabi alaihi salatu wassalam la tushaddu ar-rihal illa ila salatin wa salat ko ba a kimta sahiya a yi tafiya ta musamman zuwa wani masallaci a yi sallah wurin sa sai masallacin guda uku kadai a duniya masallacin annabi da kuma masallaci mai alfaba da ke maka da kuma al-masjid al-aqsa bayan ba haka ba ba a yarda a musulunci a shari'ance ka kimta sahiya ka ce wai za ka je masallaci ka saba kai sallah a wurin a sasan ko saboda wata ziyara a wurin ba kun gani to sai suka ce ya bude kofar yin gangami saboda bude masallaci sabo da gayyatar mutane barkatai to zai haifar da wannan zai haifar da mutane su yi kimta sahiya daga wurare masu nisa don su je masallaci kaza wanda wannan bai halatta ba la'alla kun gane wannan to saboda haka suka ce abinda ya fi zama salama mutane su daina wannan gaskiya in za a buɗe masallaci kawai mutane su buɗe shi kenan ba sai an kashe kuɗi an yi wata hidima ko an ce an tara mutane a wani abu ne wannan duk ba sai an yi ba ba buƙatar a kira wani ke dole sai ya sallah a wurin duk wanda ya yi sallah a wurin shi kenan Allah ya karɓa sai musulmi da wurin su da masallaci kenan kun gani Sheikh Muhammad Salim Sheikh Muhammad Salim Al-Munajjid yake cewa sai fa kadai idan ya zama cewa yanzu ga wani masallaci sabo an bude to amma sai aka buƙaci akwai wani mutum malami ne ko shi Allah ya bashi hikima ta da'awa an shirye cewa zai ilka'in muhadara ko wata kalma a wurin kun gani yawa yau za a fara buɗe masallaci wurin ka shirya to za a yi wa'azi wurin misali za a yi muhammara wurin yanzu ka je sauraren muhammara in wanda ba musulmi ko ba fani ba saboda yanzu abin da ka je yi sauraren mine yawa sauraren wa'azin da za a yi ne da muhammara da shafi da za a yi kun gane zai wa'azi a kan abin da ya shafi wasu abu da musulunci ko kuma zai yi wata kalma wadda za ta zama zai kwaɗaitar da mutane zuwa ga su jefa tabarru'at tattara wasu abubuwa na kuɗaɗe da gudunmuwa don a yi wasu ɗauka na addini to irin wannan in ka je saurare suka ce kuma mutane suka je saurare suka wannan shi ba shi da komai sun je ne saurare saboda wannan makasudin ba wai makasudin buɗe masallaci ko sallah a masallacin ba ina fata gani wannan da shi ne wallahu ta'ala a'lam na'am to in dai idan dai ita wannan kungiyar ita ta zama kungiya ce kuma ta yi wa'annan ayyuka na alkhairi na gina masallatai da gudanar da karatuka da da'awa cikin masallatan ta yi wannan ne asasan saboda kyakkyawar manufa da taimaka ma musulmi da wayan musu da kai ba tare da nuna cewa sauran musulmi ɗan uwansu da kila ba ta cikin wannan kungiyar dukkaninsu mutanen banza ne ba ko sallar su ba ta yi ba ina fatan gane ko masallatan su ba kyau kai sallah wurin ko dai a rubuta su haka yawa in ba irin wannan manufa insha Allah muna fatan babu komai lalle kun je da shi ko ce kamar a ce eh ya ce kamar a ce ga wata kungiya ce ta gina masallaci da sunan ta ce masallacin kungiya ka tsaye ko ku gani ba saboda haka ɗan ƙungiyar su suke sallah wurin su suke karance-karance su wurin su suke harkokin su na da'awa da daidai ayyukan su suke a wurin ci to wannan masallaci kan in ji ba a kirga shi ke wajen masallatun da muka yi shara kun gani shi ne nake cewa wannan ƙungiya ma dama da wannan kyakkyawar manufa ta yi wadda a zahiri in dai zama cewa ba su ɗauka cewa sauran masallatan musulmi duk ba su da sallah ba kun gane ko duk a karkace suke ko wani abu ne kamar haka ba da sun yi ne da zimmar ba da gudunmuwa a addini sai da wasu ma waɗanda ba su ba suna da damar su irin wannan kuma su ma ne musu wata alƙairi shi ke nan ba wani abu kun gane yawa dama malamai suna cewa su waɗannan aljam'iyyat al-islamiyya kun gane al'asalu gaskiya babu su kun gane al'asalu babu su amma malamai suka ce kafa su da manuha at-ta'awun al-khayr ay ta'awun wannan kungiya ta dauki wannan janibi wacce kungiya ta dauki wannan janibi wannan kungiya ta dauki wannan janibi da kashe manuhar duka guda ɗaya shi babu ne shi gaskiya amma abinda an matsala kafa kungiya ta zama cewa kungiyar ta zama abin take kallo duk wanda baya cikin ta shikenan ba mamu zubi ne misali ko duk ba da shi duk babu ta kun gane ba a sallah wani shi ba a kaza wani shi ba irin wannan kwandemin din haka dole shi yadda matsala gaskiya kai kwandemin musulmi wanda ba ka yi rabe ka cika gare ni su mawai sai su yi kwandemin sauransu ce su ɗaya daidai wancan su mawai su yi kwandemin sauransu ce su ɗaya daidai to kaga wannan shi ne iskaliya gaskiya kun gane amma madama mutane musulmi ne hakikatan babu shirka a tare da su kun gane babu shirkiya a tare da su irin bidiyoyin na kurafat da suka hada da shirka zuwa alhamdulillah zama babu su a cikin musulmi amma kawai sai zama cewa wasu sun kafa kungiya da zimmar su mai da hankali akan janibin kaza wajen su ma suka kafa su mai da hankali akan janibin kaza da kashe hadu ai ma mutunci ake gaba dai a ta'awunu alal birri wat taqwa to nan ba shi da komai gaskiya kun gani malamai suna cewa akwai musamaha ga wannan insha Allah Allah ya samu dace ليكي شو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نعم
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
فيقتلون ويقتلون نعم
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
نعم يأتي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم للي الله تبارك وتعالى ya saya wato daga mu'minai ko a hannun mu'minai ya sai anfusan rayukan su wa amwalahum da kuma dukiyoyin su bi anna lahum aljanna cewa aljanna ta tabbata gare su yuqatiluna fi sabilillah suna yaki domin daga kalmar Allah fa yaqtuluna suna kashewa wato suna kashe kadare kenan ko wayu qutaluna kuma ana kashe su wato su suna kashewa kuma ana ne ana kashe su wa'adan alaihi haqqan wato Allah ya yi alƙawarin wannan alƙawari na gaskiya gare shi fi tawrati wal injili wal qur'an a cikin littafan sana at-taura da injil da kuma al-qur'an ومن أوفى بعهده من الله با ولي وندا يكي ألا تشكى الكوري ومن أوفى بعهده من الله با ولي كي ألا تبارك وتعالى تشكى الكوري فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ويفرنشكي وي البشر لتنكينك واندكوكي تنكي لشي تكانينك لعنه وذلك هو الفوز العظيم wannan shine rabo mai girman gaske to wannan makatsayi shi kuma aya ce wadda take kamar da malamai suka ce a cikin ta akwai targibi zuwa ga jihadi domin daga kalmar Allah tabaraka wa ta'ala da rayuka da kuma jujuyoyi a cikin nafsin Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa saboda falala da martaba da jihadi yake da ita a addinin musulunci, wato matsayin da yake da shi yana matsayin cewa kamar shi ciliki ne. Allah ya kulla tsakaninsa da mu'minai masu yin jihadi din, sai da ya zama cewa ciliki kamar da aka sani shi ne, kamar da ake ce shi ne mubadala ko musanya, ko shi ne ashira'a ko albayi, ka ba ni wani abu ni ba in ba ka wani abu, ko ba ka ke ba, kun gane shi ya ciliki ko kana da kuɗi a hannunka sai ka ba da su sai a baka wannan abu shi kake so, yanzu ku yi musanya kenan, wannan shine ciniki. To sai ayat take ambara cewa irin wannan ciniki shine ya kullu tsakanin Allah da mu'mini masu jihadi, sai zama cewa su mu'minan abinda suka bayar suka mika wa Allah shine rayukansu da dukiyoyinsu, shine kuɗin. To shi kuma Allah abinda ya ba su daga bangaren sa shine aljanna. Allahu akbar, mun ga wannan tafsirin, wato ma da mace miki muka ce mubadala ne ka bayar a baka, to sai ka ce Allah ya kulle shi miki tsakanin sa da mu'minai suna yin jihadi dan daga kalmar sa, to sai da mace su abinda suka bayar wa Allah muka ce shine rayuwar su da dukiyoyin su, shi kuma abinda ya ba su shine bi aljanna. To shine inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum, Allah ya saya daga mu'minai, ya sai rayukansu kaza daga, ya sai dukiyoyinsu, bi anna lahum aljanna, da cewa aljanna ta tabbata gare su. To kaga wannan ciniki, subhanallah, ciniki ne mai kima mai daraja, kun gane. Kamar sigar yadda aka kulle ciniki shine yuqatiluna fi sabilillah, suna yaƙi don daga kalmar Allah. Saboda ka san jihadin da suke yi manufa guda yake da ita shine zaman sa fi sabilillah, kun gane, wato ba tare da wata manufa ba, ba tare da neman wata biyan bukata ba, kitali ne kawai, wato lita kuna kalimatullahi hiya al-ulya, kamar da ya tabbata cikin hadisi, kun gane. To dabi'ar kuma yake shine fa yaqtuluna wa yuqtaluna, saboda kasu suna kashe kafirai sannan su ma ana kashe su, wanda a hankalce wa bi tabi'ati al-hal kuwa ta wannan tijin da biya yake, daga zaran ka yarda ka je gurin yaki to sai amma bai ne guda zuwa su wani yawa, ko dai ka samu sa'an su abu kan ga baka kashe su, ko samu sa'an ka su mine to kashe ka, shikenan wannan shine gau, ko ka kashe ko a kashe ka. To wannan shine fa yaqtuluna wa yuqtaluna, saboda ka wannan shine sigar mu'amalar da bashi yake son shi sulke ka kanci tsakanin mu'mini da Allah tabaraka wa ta'ala, saboda ka wannan abu ne mai darajar gaske. Ai ba za mu yi fassara, ai ba za mu yi fassara ta duka ba, amma bari mu ruhe da wani hadisi da aka ruwaito cewa lokacin da Ansar suka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubai'a, Abdullahi bin Rawaha yana cikin su, annabi ya gaya musu abubuwa daban-daban. To sai shi Abdullahi bin Rawaha yake magana, yace ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa annabi ishtarat li rabbika wa ishtarat li nafsika, ce cikin wannan mubai'a za mu maka ya rasulullah, ka shartanta mana abin da zaka shartanta ma ubangijinka, sannan ka shartanta mana abin da zaka shartanta wa kanka, kun gani. To sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina shartanta ma ubangijina an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, ku tabbatar da kun bauta masa shi kadai kada ku hada shi da kowa wani bauta. Sannan shi wa ajdar ni nafsi, ni kuma ina shartanta ma kaina an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalikum, yace ina shirin ta maka ina ku tabbatar da cewa za ku kare ni daga dukkan abin za ku iya kare kanku da shi da jikinku, kun gane wannan siga. to sabla bin rawaha yake cewa to mun ji la nakil wala nastaqim ce ba za mu warware wannan ba babu yadda mu warware wannan magana mun yadda da ita sai ce mishi amma to fa idza fa'alna zalika fama lana fa idza fa'alna zalika fama lana ce to idan muka yi wannan ya gari mu me za mu samu yanzu kun ga yanzu sharadin da ya shafi Allah shi ne a samu tauhidi yawa sharadin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sharadin jihadi ku tabbatar da kun kare ni daga abin da kuke kare kanku da dukiyoyinku daga gare shi kaga in wani ya zo ya ce zai kashe ka ai sai da kashe ka yi in wani ya ce zai kwace maka kuɗi ba ah ba sai da kashe ka kare ba kaga yaji kenan fa to ku kare addinin Allah da irin wannan suka ce sun yarda kuma ba za su warware ba suka ce to amma idan muka yi wannan ka ga mana ya ne tabbata gare mu sai ce falaku mun janna shi aljanna ta tabbata gare mu to wannan shine inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yumtaluna Allah ya samu dace idan muka dawo za mu dan sake jin wannan sai mu kai karshen aya da sauran bayanan da malamai suka yi muna fatan dan abin da muka yi daga tsawa ba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu da dan sawon da muka na kusuri kuma Allah ya shafe muna ya gafarta muna ya shafe shi daga cikin zuciyar yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh